A shirinmu na matasa da siyasa yau bakon cewa muka samu.
Sunana Aminu Saminu, wanda aka fi sani da virus, daga Dorayi Karama, Guadalupe Gama.
To, Aminu virus, ana kungiya ne?
Ya, akwai kungiyoyi makan da dama ba ɗaya ba ba biyu ba.
To, a yanzu a wace ake?
Yanzu muna cikin Atiku Network for Justice, Kwankwasi Al-Qibla Forum, da kuma A7 Support Group.
Sai an ga kaman duk wannan kungiyar da ka faɗa ko daga sama matakai da wanda kuke so ba.
Duka yan jam'iyya ɗaya ne gaba ɗaya, mu ai da yake yan asalin a gidan jam'iyyar PDP ne, ita muke tun daga sama har ƙasa, don haka babu wani abu da zai zo gifta a ce yau muna wata magana ko wata tafiya wadda ba ta jam'iyyar PDP ba.
To, a harka ta siyasa yake magana a Najeriya, shin ana damawa da matasa?
Gaskiya ana damawa da matasa, amma a da zan ce, saboda a gwamnatocin da muka yi ta PDP, matasa sun ga yadda abubuwa suka tafi, sun ga yadda aka ɗauki matasa da daraja da mahimmanci, sabanin a yanzu da matashi bai ma san me ake ba, gwamnati ba ta san da shi ba, an ɗauke shi tamkar ruwan kan hanya.
Amma ta nake wannan gwamnatin ta sanya hannu a ƙudurin doka na Not Too Young From, wanda yau mafi yawan matasa suke ganin ai an ba su dama da su ma za a dama da su. Kai baka yarda da wannan al'amari ba?
Eh, gaskiya ai kamar yanda nake gaya miki a kodayaushe magana muke ta shugabancin ƙasa, ta ya gaya a samu shugabanci da al'umma mai kyau. Duk wanda ya ce bai yarda da wannan ba ya ƙarya, hakan ta faru, amma saboda tafiyar gaba ɗaya tun da aka ɗauko ta ba a ɗauko ta a kan tsarin da shi wannan matashin zai ji daɗin abin ba, shi yasa matasan su ba ma su san me ake yi a cikin tsari na, kamar misali idan muka ɗauko youth empowerment da kuma entrepreneur programs, wanda ya kamata a ce gwamnati ta sa hannu dumu-dumu saboda matasa su suka ba ta gudunmawa wajen cin zaɓe, to duk wannan abu in ma ta ɗauko hanyar yi sai abu ya gagara, saboda ba ta ba da kulawa ta musamman a kan abun ba, ta zo ta sa abu ne ta bar shi baragada yana tafiya, kowa yana abin da ya ga dama a ƙasa.
To, amma ai gwamnati kuma ta nake ina batun shirin empower da aka
kuma yake
shirin empower ga harkoki na noma, ko duk wannan gwamnati ba ta mai da hankali?
Ai, idan kika ebo mutane 100 a waɗanda suka yi harkar noma, za su ga miki cewa an musu shigo-shigo ba zarfi ne. Me ake nufi da shigo-shigo ba zarfi a harkar noma, musamman a Najeriya? Mutum ne wanda shi daman can ba sana'arsa noma ba, bai san menene noma ba, bai san komai ba, sai ka zo ka ce mata ya koma ya yi noma, duk inda yake nema yake tunanin hanyar samu ce an toshe, an zo kuma an sa shi wata sana'a wadda sana'an nan ba a ba su cikakken ilimi da wayewa a kanta ba, hasali tallafi ma wanda za a ba su ya yi sana'a bai ba, duk wanda ke ɗauko wanda suka yi noma a yankin nan, ina mai tabbatar miki sai kin samu kaso 85% wanda kawai asara suka yi da ɓata lokacinsu.
Ya kamata a dama da matasa?
Eh, kamar yanda ya kamata a dama da matasa a gwamnatin nan, da a ce an yi ta ne saboda cigaban al'umma, shi ne gwamnati za ta ƙirƙiro wasu hanyoyi masu dama wanda matashi zai san cewa ga abin da yake wakana, misali a gwamnatance ya zamanto matasa su ne a ciki, saboda su suke cikin al'umma, su ne cigaban kowace al'umma da kika sani. Idan muka ɗauko ƙasashe da suka ci gaba, za ki ga ana ba wa matasa priority, saboda me? Saboda dukkan wani cigaba da ƙasa za ta samu tana samun sani ta sanadiyar matasa. Idan muka ɗauki ɓangaren gwamnati, muka dawo ɓangaren sana'a, to a ɓangaren sana'a ma kamata ya ce matasa suna ɗaya daga cikin wa'anda aka tallafawa, saboda su matasa su suke da ƙarfi a jiki, su suke fita a kodayaushe, kuma hasali su suke shan wahala su shiga su fita, wasu su sadaukar ma da rayuwarsu da sana'arsu da komai don su tabbatar da gwamnati.
Amma ina kuma matasan da suke 'yan sarrafa da 'yan baya.
Yau wannan
wannan
magana gaskiya laifi na farko ni a kodayaushe, idan na ga matashi a wani hali ko hanya ta ba ta dace ba, gwamnati nake fara hange. me yasa nake hangen gwamnati? Gwamnati ita take fitowa a karo na farko ta nuna wa mutum yancin sa, ta nuna wa mutum darajar sa, ta nuna wa mutum cewa shi ma fa yana da wani matsayi akan kansa da rayuwarsa baki daya. To idan kika dauki wannan gwamnati da aka zo aka tsinci kai a ciki, na ga miki dama ita kwata kwata ba ta yin ta gwamnati, ba ta yin ta al'umma, ba ta yi ta matasa. Da a ce ta matasa take, za ta kirawo wa'annan matasan ne ta nuna musu cewa ga abin da ya dace, ga abin da bai dace ba. Hasali ga shi na abu ya bayyana a fili cewa yanzu ta kai ta kawo da gwamnati, idan za ta yi taro ba ta da wa'anda take gayyata sai yan sada su kan sai ma har ma ana ikirarin cewa ko da kiri ko da muzu sai an ci zabe. Irin wannan abubuwan kika dauko tamkar ana dora shi, ana dora mata shi ne akan cewa ga abin da za ka yi, kuma suna yi ne saboda biyan bukatunsu. Misali ice ne matashi ai a cikin al'umma tamkar danyen ice ne, a duk yanda ka tabbata ta yi taso a haka wallahi zai tafi. A gaskiya ban gamsu ba kwata kwata, kawai dai ana amfani da matasa don cimma manufa ne.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.